إنه هو السميع العليم.
إن بمنتا با آية دا تغباتا wace muka tsaya akan ta a wancan sati Allah madaukakin sarki ya umarce masu imani da yin tanadi shi wa kafirai tanadi na ƙarfi Allah ya ce min quwwatan wa min ribadil khair ma'ana ku yi tanadi saboda haduwa da kafirai shi kafiri baya san addininka baya kuma san ka to ba za a zauna lafiya da shi ba sai ya ga ha za a ji Bahaushe da haka Allah ya ce to su kullun a cikin shiri suke akan ku kuma ku zamanto masu shiri duba abin da ke faruwa a yanzu nan yana nema ya zama karara gwamnatin Amerika neman Najeriya kau take da sharri ba wai batun akwai kisan kiristoci ne a Najeriya ba ka duba abin da ya faru this week din nan wannan Rafa Nick Minaj ake ce mata ko jawabin da za ta yi ka duba yadda jakadan Najeriya Najeriya fa kasa ce mai yanci sauran mutane an bar su sun shiga gurin amma jakadan Najeriya aka hana shi shiga gurin karma in za ta faɗi wani abu ko ya mai da raddi ko ya kawunta a kai wannan yana nuna ma kullum su waɗanda suke ba musulmai ba shiri suke yi akan musulmi da musulunci amma Allah madaukakin sarki kullum ce yake kare musulmi yake kare musulunci wanda ya saurari jawabin Pope Leo kenan shugaban Katolika ko a Vatican City a yau yace abin da ke faruwa a Najeriya na kisa abu ne da yake shafan musulmi yake shafan kristoci yana shafan waɗanda ba su da addini ma inji Pope da haka ba abu ne da ake yi wa kristoci ko ake wa musulmi ba abu ne da yake shafan ƴan ƙasa gaba ɗaya wannan maganar ta fito ne daga mutumin da ake ganin a tsarin katolika shine babban ƙarshe ba sama da shi a duniya wannan maganar kana ganin fadanta kariya ce ga musulmin saboda duk yadda zaka kai ga kisan kristanci ai ba kai ko kun ba kenan gwamnatin Amerika sharri kawai take bukata da Najeriya tana da wata manufa Ubangiji Allah ka mayar musu manufar su kansu Allah ka wargaza su Allah kar ka ba su nasara Allah madaukakin sarki ka dora mu a kansu Allah ka sa durƙushewar su ne ta zo ta kenan shi yasa Allah ya ce to wa'idu lahum kitanat ku zamanto kuna cikin hazar kuna cikin sauna kar ku zamanto arabka na koyaushe kar kana musulmi koyaushe kai arabka na kake a gafale baka san ina aka sa gaba ba to bayan Allah ya yi magana cewar aitanabi sai kuma Allah madaukakin sarki ya biyo baya cewar kafiran nan da suke yakan ku kafiran nan da ba sa son ku sai Allah ya ce wa in janahu lisalim idan kuka karkato zuwa ga aisulhu dan a samu zaman lafiya ma'ana a sauke yaki tsakanin ku da su kamar yadda ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiya Annabi yayi zama da mushrikan Makka Qurayshawa yayi sulhu da su aka ajiye yaki tsawon shekara tara Annabi ba zai yake su ba za su yake manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Annabi ba zai goyi bayan a yake su ba za su goyi bayan a yake manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsawon shekara tara tare da waɗansu masharuɗa da suka sa a ƙarƙashin wannan sulhu din amma duk da haka manzon Allah duk da sahabbansa ransu ya ɓaci tun ji sun ga kunci kwarai ganin kamar a cikin sulhun ba a yi wa ɓangaren musulunci adalci ba su kafirai sun so kansu amma duk da haka manzon Allah saboda ya nuna ma musulunci ya yarda da sulhu musulunci ya yarda a yi maslaha maslaha kuma ana yin ta hatta tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba in za a samu mai zaman lafiya domin shi kansa addini yana yaɗuwa kamar wutar daji matukar akwai zaman lafiya akwai kwanciyar hankali da haka sai Allah ya ce wa in janahu lisalim idan suka karkata zuwa ga aisulhu suka karkato to fajnah laha Allah ya gaya manzansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka karkata kai ma zuwa ga wannan sulhu ka karbi sulhun a wurin su ka yarda aisulhu din da su wa tawakkal ala Allah in kai sulhu da su ka dogara ga Allah ba wani abin da zai cutar da kai in ma ma'ana sun yi sulhu da kai ne dan su samu baste su sarara liyasta'iddu dan su tanadi a'a wa tawakkal 'ala Allah kai dai ka dogara ga Allah dan ka duk lokacin da musulmi zai sulhu da waɗanda ba musulmai ba kuma yake ganin akwai loopholes waɗanda kar a yi amfani da su a cutar da shi idan ya yi khalisan li wajhillahi ya yi dan Allah ya miƙa al'amuransa zuwa ga Allah to fa inna Allah yakfihi Allah din zai isar masa in ma za a kulla wani abu cikin kullawa shi bai sani ba to ubangiji shi ya sani Allah zai isar masa dan haka ma Allah ya ce innahu lalle shi Allah huwa sami'u bi jina li aqwalihim game da abin da suke faɗa in ma wani abu suke shiryawa to alimun masani ne game da halayensu Allah ya san me suke faɗa ya san me suke shiryawa wannan da wannan mutane ko kuma in ce maluma suka dogara cewar babu laifi ay sulhu tsakanin al-fariqain ko da ko wayannan fariqain din ba musulmai bane ma'ana ko da bangaren musulmai ne da waɗanda ba musulmi ba mutane suna da ra'ayoyi yanzu a ƙasar nan mabambanta dangane da abin da ya shafi sulhu da ƴan ta'adda irin mutane masu kidnapping din nan ko bandits din nan shin ya halatta a je a yi sulhu da su dan al'umma ta samu zama lafiya su ajiye makami gwamnati su din ta musu yafiya a zo a zauna lafiya tunda su din nan dai a addinance a gwamnatance a duniyance a hankalance hukuncin su kisa ne domin Allah madaukakin sarki ya ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfu min al ardi duk wanda ya kashe musulunci ya yadda a kashe shi wanda ya kashe bayan ya kashe ya karbi dukiya musulunci ya yadda a rate wanda ya karbi dukiya bai kashe ba musulunci ya yadda ana iya daure shi a tsare shi wanda ya tsoratar bai karbi dukiya ba bai kashe ba musulunci ya yadda a kore shi a ƙasa gurin da yake zaune a kore shi ya tafi can wani guri ya je ya zauna to waɗannan mutane kusan ayyukansu su ya shafi guda biyun ne ma suna kashewa suna karɓan dukiya to menene matsayin sulhu da su shin ya halatta a yi sulhu da su wasu suka ce ya halatta dalili shine musulunci kullum yana kira zuwa ga sulhu idan a cikin sulhun akwai maslahatul amma akwai maslahar al'umma tunda waɗannan mutanen yanzu suna hana mutane zama lafiya suna hana mutane noma suna hana mutane saye suna hana mutane sayarwa suna hana mutane kiwo su din kuma suna raya yana iya yiwuwa dalilin su ya zamanto na gaskiya ko marar gaskiya suna raye cewar abinda yasa suka dauki matakai har su ma suke karban dukiyar mutane har su ma suke kashe-kashe abinda aka musu cewar su ma jami'an tsaro ko hukumomi ko makamantansu sun kwace dukiyoyinsu na shanu sun kore su a guraren da suke sun kakkashe su wannan shine dalilin da yasa suka dauki mataki makami to shin wannan sulhu in kai sulhu da wanda a cikin sharuɗin sulhu shi yayi abin da ba daidai ba sai suka ce eh duk da haka a sulhun Hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za a rubuta ka'idar sulhu sai suka ce da Ali dan Abi Talib ya rubuta Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka ce sai agogi ai da mun yadda shi manzo Allah ne inji koyi shawar Makka da ba mu yake shi ba kuma da ba mu adawa da shi ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Ali ya goge radiyallahu anhu Ali ya ce ya Rasulullah bazan iya goge Rasulullahi da hannuna ba Nabi sallallahu alaihi wasallam baya rubutu amma dai annabi ya karba yamin ya goge yanzu goge wannan rasulullahi abu ne da yake da matukar girma da hatsari inda musulmi zai yi shi amdan da gangan da sanin sa yana iya fita musulunci ko bai fita ba amma sai annabi ya karbe saboda wata maslaha da wata kila manzon Allah yake gani a baya addinin dudu su suna ganin kamar an cuci musulmi daga ciki a kaidar sulhun Hudaybiya sai suka ce duk wanda ya yi musulunta ya tafi Madina gurin manzon Allah annabi ya dawo da shi annabi ya ce kabiltu na karba wannan kaidar ta goyi bayan kafirai amma ta me kamar ta cutar da su wa musulmai sabai suka ce yaya manzon Allah zaka karbi wannan annabi ya ce ya karba daga cikin kaidar sulhu suka ce duk wanda yayi ridda daga cikin musulmai sai ya dawo makka cikin kafirai a bar shi ya zauna annabi ya ce ya yarda ni na tabbata in ba dan hasken musulunci ya go ya haska ba da wani ne yayi wannan abun ba manzon Allah ba kai ma zaka ce dan me yake karba agoge rasulullahi yace agoge duk wanda ya ridda a bar shi ya zauna a makka duk wanda ya musulunta a dawo da shi amma annabi ya karba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yanzuru bi nurillahi shi yana gani da hasken Allah ya san wannan din makirci kaidi ne ga musulunci alheri zai zo musulunci har kuma ake duk wanda ya musulunta daga makka in ya tafi madina sai annabi ya ce masa koma tunda musuluncin sa na gaskiya ne to ba zai iya komawa cikin kafirci ba sai ya tsaya bainal makkata wal madinata sai ya samu wani guri ya tsaya wannan ma ya musulunta shi ma bai koma makka ba ya tsaya sai suka dan zama group dun waɗanda suka musulunta ba sa makka ba sa ina ba sa madina ciki kuma yana so zai ci zai kuma sha yana da bukata kuma ba su da shi dan haka ayari ko kuma masu fatauci daga makka su wuce zuwa sham da sauransu suna wucewa ta inda suke sai suka fara bugewa sai a bugi a karba abinci a bugi ayi wannan sai mutanen makka suka ce a wannan sharadin a cire shi kawai duk wanda ya musulunta yaje zaman sa a can wayannan na tsakiya sun dan matsala ashe dama an dade dan tsakiya yana iya kawo matsala sai suka ce a kawai su koma can su zauna su ma wanda ya ridda ya zauna anan wanda kuma ya musulunta ya zauna a can amma tsakiyar nan a kashe ta to kaga waɗannan ka'idodi ma'ana a wancan sulhun waɗannan ka'idodi ba su yi musulunci ba to a yanzu ma misali sai suka ce to in za a yi sulhu da waɗannan idan za a samu maslahal amma ana ganin Usman ibn suka ce ya halatta a yi sulhu da su fa hisabuhum ila Allah sakamakon su yana gawa yana ga Allah subhanahu wata'ala in sun koma zuwa gare shi wasu kuma suka ce a'a ba za a yi sulhu da wanda shi yana da dawwamamman hukunci abinda Allah da manzon sa suka ce amar ba asali ma yin sulhu da su kamar goyen bayan ta'addanci ya ci gaba ne kinan kowa ma in ya ji matsi zai iya daukar makami sai kuma ya nemi sulhu Allahu a'lam to amma dai su mushrikai Allah madaukake ya ga manzon Allah in sun karkato zuwa ga sulhu fajnah laha ka karkata zuwa ga sulhu a ajiye yaki a samu aminci kai kanka ka samu damar yada addinin musulunci da da'awa sahabbai su shiga lunguna ayi kira kuma cikin sulhun da aka yi da kafirai wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah innahu lalle Allah huwa sami'u shi mai ji ne al'alimu kuma masani ne sai Allah ya ce
wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
الله يتوى إن يريدوا إذن سنة نفيني سو كافري أن يخدعوك سيودريك دمانا دا سلوهن دا أكي من فرسو سنة سيودريك سيمك ونما كيرتي يدى ذاس أنسى مبسي سفى مسانا راوى سيسي تانا دين يدى ذاسو يأكيكا تند دي أنتي أي سلوه إن سنجدي يودرك فإن حسبك الله to kai Allah madaukakin sarki ya isar maka Allah zai isar maka akan su Allah zai isar maka akan abin da suke shiryawa Allah zai isar maka akan yaudarar su har a yanzu ma ana iya yin sulhu kamar kaga a cikin sulhun kamar akwai yaudara a wani bangare kamar kaga akwai wani shiri da aka yi ko in an yi ka'idodin sulhu kana iya gani kamar a cikin ka'idodin kana iya fahimtar abin da kamar an yi shi ne dan a cutar da kai kaga sulhu da aka yi misali na ceasefire tsakanin mutanen Gaza da Israel idan ka dubi content ka'idodin da aka yi sulhun a kansa ka san kamar akwai makirci a karkashin me a karkashin sulhu an yi wasu abubuwa waɗanda suke very ambiguous ana iya juya su su zama ma'anar su ba ma'anar da ta aka dauke su a cikin sulhun ba musamman ta yadda shi wanda za a yi sulhu da shi an ce shi ba shi da wakili wanda kuma wani akadar musulunci kaga wannan ba ma sulhu bane to duk lokacin da za ka yi sulhu kai ka yarda idan ma abokin sulhunka ko abokanan sulhunka manufar shine su yaudara ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa annabinsa fa inna hasbaka Allah Allah ya isar maka Allah ku ba wanda ya sai yaudare shi Allah ku ba wanda ya sai shiri abinda bai sani ba Allah kuma ba wanda ya fi karfin sa barantana a ce ga wani abu bai sani ba ko bai san yadda zai yi da shi ba a'a dogara ga shi in ka dogara ga shi ya isar maka Allah ya ga wa annabi ya ce ai huwa allazi ayyadaka shi ubangiji shine fa wanda ya karfafe ka binasarhi da taimakonsa a Badar shine ya taimake ka ya karfafa ka mutum 313 suka taimake ka Allah ce huwa allazi ayyadaka binasrihi da taimakonsa wa bil mu'minina kuma Allah ya karfafe ka da wa'annan mu'minai ma'ana al muhajirin wal ansar mutanen makka waɗanda suka hijira da al ansar mutanen madina waɗanda suka karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karfafe su da imani mai karfi Allah ya karfafe su da yiwa manzon Allah da'a da'ar da ba ta da sufani da'a ta gaskiya da'a ta tsakani da Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun mar da'a ta gaskiya da'a mai karfi da'a da ba makamanciyarta Allah ya ce wa allafa baina qulubihim kuma Allah shine ya hada zukatan wa'annan masu imani suka zamanto masu soyayyar juna masu kaunar juna bayan da sun kasance mutafarriqi na daban-daban aus da kazraj kabilu ne na larabawa a garin madina kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan musulunci masu gaba ne da juna. Ya kasance zamani mai tsawo, shekaru masu tarin yawa, yaƙi a tsakaninsu. In abu ya taso, ana iya tada yaƙi ala abu wani dalili, a bisa mafi raunin dalili ko akan kwanka za, sai fara ya tashi. A yaƙi a kakashe juna, a zubar da jinin juna, a lalata dukiyoyin juna. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da musulunci, sai Allah ya haɗa zukatansu, suka zamanto masu ƙaunar juna, suka zamanto masu san juna. Allah ce huwa allazi, shine wanda ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim, sai Allah ya haɗa tsakanin zukatansu, suka zamanto suna ƙaunar juna, suna san juna. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce law anfaqta ma fil ardi jami'an, da za ka ciyar da dukiyar duniya gaba ɗayanta a can ka haɗa zukatansu, a kan su yarda da juna, a kan su so juna. Ma allafta baina qulubihim, Allah ya ce ba za ka iya haɗa zukatansu da wannan dukiyar. Walakin Allah, sai dai Allah allafa bainahum, Allah ya haɗa tsakaninsu da imani, Allah ya haɗa tsakaninsu da addini, Allah ya haɗa tsakaninsu da kai. Musulunci ya zo ya haɗa tsakaninsu, ya mai da su ‘yan uwan juna, ya mai da su masu ƙaunar juna, ya zama da su masu taimakon juna. Ubangiji ya gaya mana a cikin suratul Ali Imran, wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, kafin zuwan musuluncin nan fa, kafin Allah ya sanya ku zamanto masu ƙaunar junan nan fa, kun kasance a bakin gabar wuta ne. Da kun mutu a cikin irin wannan yanayin, a cikin irin waɗannan halin, da kun mutu ‘yan wuta. Fa anqadhakum minha, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da ku daga wannan mai, daga fadawa wannan wutar. Allah ya sa ku zamanto masu ƙaunar juna, masu san juna. Wannan din ba ƙaramin ƙarfi Allah ya yi wa musulunci ba. Wannan yana nuna kenan, idan musulmai suna so su yi ƙarfi, to dole sai sun so junansu, sai sun ƙaunaci junansu, sai sun yarda da junansu, sai sun amince junansu. Idan mutane suka zama yadda musulmanmu suke a yau, wannan yana kin wannan, wannan baya son wancan, wancan baya kaunar wancan, wancan yana zagin wancan, wancan yana yi wa wancan sharri, wancan yana yi wa wancan kage, to musulmi sun gama lalacewa. Ba ku da ƙarfi, ba ku da kwarjini, hatta a idan abokin gabarku ba za ku kwarjini ba. Hatta a idan wanda baya son ku zai gan ku da sauki. Sai za ka ke ganin a yanzu wasu abubuwan da suke faruwa tsakanin musulmai. Kaga ana zage-zage, ana harba-harban juna da maganganu da laƙaba, wallahi wasu abin ma waɗanda suke tada abin ba musulmai ba ne. Saboda yau duniyar wannan social media, dan mutum ya je ya buɗe account da sunan Abubakar Ibrahim, ya sa wani hoton fulawa, kana da yaƙini shi musulmi ne? Baka da yaƙini. Number waya ce fa, mutum ya buɗe account da ita, sai tuso wata magana, shi kenan ku kuma sai ku hau kai. In ya taɓa wani ne, sai ku yi ta zagi, waɗannan kuma sai su yi ta kariya, sai kaza, shi kenan musulmi su yi ta zagin junansu. Hatta ‘yan Shi'a, wallahi wani lokacin idan na ga wani post na budiddigi, na budiddigi, na ga yadda comment yake, sai na budiddigi ne takrijin mutum, sai ka je ka samu da ƙarshe can, ko da ya yi account da wani abu, ɗan Shi'a ne. Amma zai shigo da magana, saboda me halus din su ta zagin junansu, su ta aibanta junansu, su ci mutuncin junansu. In mutane suna haka kuma, to ba su mutu, ba su da kwarjini, ba su da ƙarfi. Wannan kuma baya nuna mutane za su amince da shirka. Wannan baya nuna na amince da shirka ko na goyi bayan shirka. Sam, Allah ce walakin Allah allafa bainahum innahu, lalle ce Ubangiji azizun, mabuwaye ne cikin aikinsa, hakimun gwani ne kuma cikin abin da yake hukuntawa. Sai Allah ya ce mai,
ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin.
Wannan karfafawa ne. Allah ce ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi, hasbuka Allah, Allah dai yana tabbatarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah ya isar masa duk wani makirci, duk wani shiri, Allah mai iya tsare shi ne. Ina manzon Allah kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zai hijira, ina ya fito ya zo ya shiga kogon sauri ina kogon kan masu neman sa sun zo har kan kogon sun tsaya a inda suke har Abubakar yana cewa da ɗayan su zai duba kafarsa da sun ga mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Abubakar me ye tsammanin ka da mutum biyin da na uku su Allah ne wa zai gansu akwai mai ganin su babu Allah ne ya tsare ya hana su inda suke tsayen da wani zai yi haka kawai ya duba kasa ya duba kafarsa da zai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da abokin sa Abubakar amma Allah ya ki ya hana su Allah bai yarda wani ya sunfi yadda kansa ba kan yana tsaye ana kallon gefe ana kallon sama ana kallon nesa amma kasa inda suke Allah ya hana gani ikon wa to aske Allah ya isarwa manzon Allah sai Allah ya ce wa man ittaba'aka minal mu'minina kuma Allah ya isarwa waɗanda suke tare da kai daga cikin masu imani Allah ya isar musu daga sharrin abokanan gabansu Allah ya isar musu daga sharrin abokanan gabar musulunci Allah zai tsare ku Allah zai tsare addininku Allah zai kare ku Allah zai kare addininku kuma Allah madaukakin sarki idan ka duba tarihi yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa irin wannan ba ɗaya ba ba biyu ba Yahudawan Banu Qainuqa sun taba shirya su gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka shirya wa manzon Allah gurin zama idan suka gayyaci manzon Allah in manzon Allah ya zo gurin su akan suna da tambayoyi an shirya kuma ta baya tunda katanga kamar manzon Allah yana zaune anan to tanan an shirye wani ya zo da dutse annabi yana zaune sai ya saki dutsen akan manzon Allah sai ya kashe shi kowa ya huta a iya tunanin su annabi bai san me suka shirya ba ba shine ba to amma ubangijin sa fa ya sani Allah ya ko malaika jibril ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga shirin su ce sai Allah ya ce hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minina Allah ya isar maka da duk waɗanda suke tare da kai daga masu imani haka har a yanzu in ka rike imani da gaske to Allah ya isar maka ta dogara gare shi Allah zai isar maka Allah ba abin da yafi karfin sa Allah ba a gagararsa shine allazi yajiru wala yujaru alai shi ubangiji yana iya kaiwa dauki amma ba a iya kawo dauki a wurin sa duk abin da ya same ka in ka kira Allah Allah yana iya kawo ma dauki inda ba za ka samu dauki ba shine in ka shiga hannunsa ka kira wani ba za ka samu ba domin ba mai iya kaiwa kwalala gurin sa sai Allah ya ce mai
ya ayyuhan nabiyyu arribil mu'minina 'alal qital in yakun minkum 20 sadiruna yaghlibu 200 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
الله يقول يا أيها النبي يا كي النبي حرّب المؤمنين على القتال كقد يتر دماس إيماني أكن يأتي معنى قلن كاري الدين إنك دبيكو كان دمازان الله يوفي يوانسو a kokarin kare kai ne komai da martanin abinda aka yi musulunci da musulmai hasali cikin yakukan da manzon Allah ya yi ɗan kaɗan ne za a ce ko ma babu a ce musulmai ne suka fare su sai in wani abu ya faru ko dai musulmi kokarin kare kansu ko kuma annabi ya tura wasu jakadu a yi musu wani abu musulunci ya kiri shiru ya maida raddi ko kuma waɗansu mutane su warware wani alkawari da yake tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yaudari manzon Allah ya shiri a kansu da haka Allah ya ce ka kwadaitar da masu imani alal qital shi yaki a wurin musulmi babu asara a cikinsa ba asara domin ne immal ghanimatu ne wa immal jannatu in musulmi ya fita yaki zai tari wanda ba musulmi ba shi musulmin babu asara a cikin fitarsa ko dai yayi nasara sai ya samu ganima dukiyar da aka samu daga kafirai musulunci Allah ya halattawa wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba a halatta wata al'umma kafin ita ba ko kuma a kashe shi sai ya samu mai aljanna. In an karshi ya tafi aljanna. Wani sahabi da ake kiran Saka a Uhud, ana sara, ana dauki ba dadi, yana da wasu dubine guda biyu a hannunsa, sai ya zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Rasulullah, ara'aitu in kutimtu, ba ni labarin. Saboda manzon Allah ya tsaya ne yana cewa qumu ayyuhal mu'minun, qumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Sai ya zo wurin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku tsayu zuwa ga Allah, ku tsayu zuwa ga aljanna wanda fadinta ya kai girman sama da ƙasa. Sai ya ce, ya Rasulullah, arduha samawati wal ard, girman aljanna kamar fadin sama da ƙasa? Ya ce, baki, kalma ce ta Larabawa ta ta'ajjubi, ta mamaki. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, me yasa kace masa baki, mana amma me yasa kake mamaki? Sai ya ce, ya Rasulullah, kace arduha samawati wal ard? Ya ce, eh. Sai annabi ya ce masa, to me yasa kace wannan baki? Ya ce, ina fata ne an akuna min ahliha, ina ma ya Rasulullahi na kasance min ahliha, daga ma'abota cikin wannan aljanna wanda ardu has samawati wal ardu. Sai manzon Allah ya ce masa, anta min ahliha, kana ma cikin ma'abotan ita aljanna. Wa fi yadihi tamaratin, yana da yan dibinansa a hannunsa. Fa alqa tamarat, kawai sai ya watsar da su. Yana ganin kafin har a ce ya gama cinye su, har ya yaki, aljanna za ta man nisa. Kawai sai ya watsar da su, sai ya kutsa, ya tsara a sare shi, wa yudafi'u an Rasulullahi, yana kokarin tsarewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hatta kutila, har aka kashe shi. Bayan an gama yaki, ana ɗebo gawawwakin musulmi, an samu tsakanin sara da suka a jikinsa ya kai 80 da wani abu, tsakanin tsara ko suka na mashi. Amma yanzu daren nan da kake ci a barzaku, yana ina? Wallahi yana aljanna, in kai shakka ma to ka sauka layi. Annabi yake masa, anta min ahliha, da haka Allah ya ce wa manzon Allah, ka kwadaitar da masu imani. Alal qital, yaki yana da falala, yaki yana da alkhairi. Cikin yin risk, cikin rashin yinsa, akwai karaya ga musulunci, akwai rauni, akwai samun wato ƙasƙanci. In musulmi ba su tsaya, sun kare addininsu da mutuncinsu ba. Allah maɗaukakin sarki ce, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, kada fa ku yi tsammanin, kar ku yi zaton waɗanda aka kashe su fi sabilillahi, a fagen daga, amwatin, matattu ne. Bal Allah ce, ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna, rayayyu ne a wurin Ubangiji ana ciyar da su. Shi yasa kaf aka ce ba wanda zai mutu ya shiga barzakhu, Ubangiji kuma ya ciyar da shi sai shahidi. Su kadai ne. Allah ce, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna, su kadai ne aka ce rayukansu ana sa su a jikin wasu kwarran tsuntsaye da suke cikin gidan aljanna. Sai Ubangiji in ya saki rayuka, sai su shiga jikin waɗannan tsuntsaye, ya akuluna min simariha, sai su ci daga 'ya'yan itacen aljanna, su ci wannan, sai su dawo zuwa ga jikin al'arshin Ubangiji. Kanadil, wasu kamar abin rataye a jikin al'arshin Ubangiji, sai kuma su hadana, sai kuma zuwa lokacin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya sake sakinsu. Haka za a yi ta yi har Allah madaukakin sarki ya tayar da matattu, wanda suka yi mutuwar mai shahidi, kuma shahidin mu'tarik, shahidin da ya mutu a filin daga. Da haka Allah ya ce, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi, harridil mu'minina, ka kwadaitar da mu'minai alal qital, cikin yaki akwai ɗaukaka, cikin tsayuwa babu yinsa akwai ƙasƙanci, akwai wulaƙanci. Za a muku ganin ƙasƙantattu, za a muku ganin wulaƙantattu, za ku zamanto ba ku da kwarjini. Nabi sallallahu alaihi wasallam da bakin takwabi, Allah ya ɗaga darajar manzon Allah. Duniya ta ji labarinsa, duniya ta san da shi, kuma duniya ta san annabi da sahabbansa, ba kan wallasa ba ne. Allah ya ce, in yakun minkum, in ya kasance a cikinku ku masu imani, 20 sabiruna, wannan farkon musulunci kenan, farkon al'amari kenan. In akwai mutum 20 sabiruna masu hakuri, masu juriya akan yaki, masu da'a ga Allah da manzansa, yaglibu mi ace ne za su iya rinjayen mutum 200 kenan a farkon al'amari. Kowane musulmi daya a filin daga akan mutum 10 yake. Idan mutane ba su wuce ku sun ninka ku 10 ba, in ka juya baya ko ka gudu a yaki ka aikata laifi. Amma in sun fi ninkin ku haka, sun fi ninkin ku 10 to ba kai laifi ba. Amma in ba su ninka ku sama da 10 ba, to kai laifi a farkon yadda al'amari yake. Allah madaukakin sarki yace wa in yakum minkum, in kuma ya kasance a cikin ku mi'atun aka samu mutum 100 to yaglibu alfan min alladhina kafaru, za su rinjayi alfan min alladhina kafaru, mutum 1000 daga waɗanda suke kafirai. Me yasa? Bi annahum qaumun la yafqahuna, saboda su kafirai mutane ne waɗanda ba su san me Allah ya tanada wa masu jihadi ba. Kai da ka je jihadi a matsayinka na musulmi, ka san ina ka dosa. Shi yasa lokacin da Khalid bin Walid yaje zai yaki Farisa, yana cikin sansani inda yake da musulmai, sai sarkin Farisa ya aika Umar yace a gaya Umar in yazo neman kuɗi ne za su bashi kuɗi, in mulki yake nema ya bar wannan yakin za su yanka mar wani bangare na ƙasa ya zauna shi da mutanansa. Yace ku je ku gaya mar. Aka je aka gaya mar, ya gaya masa, ya je yace a kaiya wa sarkin Farisa, su ba abin da ya zo da su ba kenan, ba abin da ya fito da su ba kenan. Sarkin Farisa bayan an yi exchange sai ya gaya wa musulmi, ya gaya wa mutanansa a hau abubuwan hawa ai shirin yaki, saboda su suna hawa har giwa. Lokacin da suka zo ba ai mubaraza, waɗannan suna kallon waɗannan, sai wannan sarki yace a yi shela ga jagoran musulmi Khalid bin Walid kenan, yace a gaya masa sun zo da kayan yaki, sun zo da mayaka waɗanda ba sa shakka ba sa kokonto a kansu, sun zo da kaza, ya zuga mutanansa, ya zuga abinda suke da tanadi. Khalid yace masa ji'tuka biqaumin, ce ka sani ni kuma na zo maka da waɗansu mutane, yuhibbuna al-maut kama annakum tuhibbuna al-hayata, irin yadda kuke son rayuwa haka suke son mutuwa. An gane ba? Irin yadda kuke so ku rayu haka suke so su mutu. So abin da ya fito da su neman mutuwa. Wanda ya fito neman mutuwa, ina za ka ba shi tsoro? Ina zai tsorita? Ya za ka sa shi ya fasa? Amma ka san duk da yawansu da ƙarfinsu, sai da kalin ya rinjaye su. Sai da Allah ya sa musulmai suka rinjaye su, suka yi nasara a kansu. Da haka Allah ya ce harridul mu'minin alal qital, sai Allah ya ce abinda ya sa ba ku yaƙe su ku yi nasara a kansu, wallahi ko kun san inda kuka dosa, kun san abinda aka yi muku tanadi, su kuma bi annahum qaumun la yafqahuna, mutane ne wanda ba su fahimci haka ba. Su suna yin yaƙi ne don su ɗaukaka a duniya, don su kare rayuwarsu, don su rayu. Kuka kuna yaƙi ne don ku ɗaga kalmar Allah, don ku ɗaga addinin Allah, don ku samu kyakkyawar makoma a wurin Allah. Sai Allah ya ce mai
al'ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa,
na'am,
fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn, وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.
Da Allah subhanahu wa ta'ala ce al'ana, amma a yanzu kenan bayan waccan al'amarin farko, sai Allah ce kaffafa Allahu ankum, Allah yanzu ya sauƙaƙa al'amari, ma'ana ya sauƙaƙa, ya sassauta hukuncin a kanku. Wa alima anna fikum ba'fa, Ubangiji ya san yanzu rauni ya shige ku, ma'ana ba kamar yadda kuke ba a cikin farkon al'amari, a yanzu rauni ya shige ku, akwai 'ya'ya, akwai iyalai, akwai hubbur san ƴaƴa san iyalai san kaza rauni ya shiga cikin ku da aka kallace amma a yanzu fa in yakum minkum mi'atun sabiratu inda an samu mutum 100 masu hakuri masu da'a ga Allah waɗanda za su jure yaki to za su iya rinjayar ya gilibu mai atai za su iya rinjayar 200 kidan a yanzu in mutane yawan su ya wuce ninka ku dan kun gudu ba ku laifi ba da kuma sai in sun ninka ku sama da nawa sama da 10 yanzu kuma in dai daidai da ku suke ma'ana su ku 100 su 200 kar ku gudu su 100 ai ku 100 su 300 sun fifu yanzu sun fi ninkin ku in kun gudu dan dabarar yaki ko dan wani abu ba ku laifi ba da haka Allah madaukakin sarki yace wa in yakum minkum in kuma ya kasance a cikin ku alkum aka samu mutum 1000 ya gilibo alfaini za su iya rinjayar mutum 2000 idan kowane musulmi daya yana kan kafirai 2 wallahu Allah ma as-sabirin bi iznillahi kuma za ku ribance su ne ko kuma za ku rinjaya akan su ne bi iznillahi da iznin Allah wallahu Allah ma as-sabirin Allah yana tare da masu hakuri bil auni wan nasr Allah zai taimake su Allah zai ba su nasara matukar mutane suna yin hakuri sai sa shi hakuri bai taba zuwa da wani abu ba sai alkhairi hakuri ba bai taba zuwa da wani abu ba sai alkhairi duk wanda ya hakuri to tabbas alkhairi zai kawo shi hakuri ko da ku a bayyane ana ganin kamar an cuci hakuri shi alkhairi yake kawo sai Allah ya ce ni
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم
الله يقول ما كان لنبي البيضة واقع النبي أن يكون له أسرى في الأرض يفكر فقنصا a bayan kasa daga fursunonin yaki da aka kama a wurin yaki bai dacewa hatta yuskina fil ard har sai an zubar da jini jinin kafir ya farara a kasa wannan ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya kare Badar to annabi ana da fursunonin yaki 70 a cikin fursunonin yaki 70 dinnan kuma akwai babban manzon Allah domin Abbas yana cikin fursunonin yakin to bayan an kare Badar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tare da sahabbansa sai ya tsoto su ba shi shawara akan waɗannan fursunonin yakin Badar ya za a yi da su me ya kamata a yi da su sai Umar ya ce ya Rasulullah ni shawara ta kowa ka ba shi dan uwansa ya kashe shi kowa ka ba shi dan uwansa na jini ya kashe sai Annabi ya kawar da kansa kamar ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai so wannan shawara ta mai ba ta Umar ba Annabi ya sake tambayar su wace shawara za ku ban me za ku ce akan waɗannan asra fursunonin yaki mutane suke shiru Umar ya ce ya Rasulullah ya manzon Allah ka sare wuyayen su duniya za ta san daga tsaka kake yi kuma duniya za ta ji labarinka kuma za su san babu alaka bainana wa bainahum illa al-islam kasare su a kashe su gaba ɗaya kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake kawar da kansa manzo Allah ya sake cewa me za ku ce min akan waɗannan sai Annabi ya sassauta sai Annabi ya ce fa innahum ikhwanakum bil ams ku sani fa su din nan ɗan uwanku ne a jiya ma'ana a jiya kana iya cewa wani kawuna ne da yake maka tunda a lokacin ba a yakin nan yanzu ya zama fursunan yaki ba annabi dai yana nufin a samu sassauci a kansu sai ubaidullah ibn jarrah sai ce ya rasulullah shawara umar din nan tana da karfi ka samu wani kwari ka tara su ka kone su sai abubakar ya ce ya rasulullah al'afu al'afu ka musu afuwa ka musu afuwa la'allallahu ta yi ubangiji a gaba an ya kabbala taubatuhum ya karɓi tubarsu su zama musulmai musulunci sai ya kyawu kuma su amfani musulunci kuma su amfani duniya dan haka kai musu abuwa ka karbi fansa a hannunsu abinda ka karbi fansa a hannunsu za a yi tanadi za a sai makamai za a kokarin kafa daular musulunci da shi sai abinda yake fuskar manzon Allah na damuwa sai ya kwarai sai fuskar manzon Allah ta tsaki wannan Allah ya samu shawara wanda yake ganin ita tafi ila sawabu zuwa ga daidai amma duk da haka sai manzon Allah ya jiyo sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Abubakar kai a cikin mu kamar Ibrahim kake annabi Ibrahim sallallahu annabi Ibrahim alaihi salam da mutanansa yace su fa in su menene annabi Ibrahim yace can gunda annabi Ibrahim yake magana akan mutanansa yake roƙa musu sauki ahuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa ya Abubakar kai kamar Isa kake a wurin al'amari saboda annabi Isa shi ma akan mutanansa yace in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in kai musu abuwa bayinka ne ya Allah kana da damar yi musu abuwa in ku kaso ka azartar da su kai mabuwayi ne ba wanda yake rinjaye ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Umar kaga kai kuma Umar kamar Musa kake domin annabi Musa shi kuma akan mutanansa yace rabbana damis ala amwalihim Allah ka shafe dukiyarsu wasdud ala qulubihim Allah ka yimtse dukiyar ka hana ta imani fala yu'minu hatta yarawul azab al alim kar su imani sai sun ga azaba mai radadi sai imani dan dole imanin da ba zai yi amfani ba annabi yace ya Umar kai a cikin mutane kamar Musa kake sai ce wa anta kuma kai a cikin mutane ka Nuhu kamar annabi Nuhu kake ka san shi ma Nuhu sai ya ce me rabbi la tazar ala al ardi min al kafirina dayyara yace ya Allah la tazar ala al ardi kar ka bari a bayan kasan nan min al kafirina duk wani kafiri dayyara magidanci wanda zai zaman gida ya zauna a ciki ya Allah kar ka bashi ka halaka su kuma Allah ya halaka su jami'an gaba daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi shawarar wa ya karbi shawarar Abubakar to amma kuma wannan shawarar Umar din ita ce shawarar Allah ita Allah madaukakin sarki yake so ita ma ya goyi baya shine Allah ya ce annabi ma kana li nabi bai dacewa ga annabi an yuskina fi an yakuna lahu asra ya karbi fansa hatta yuskina fil ardi sai an zubar da jinin kafirai ku yake su ku tusa musu tsoro ku san ku suwaye su ji karfinku kafin ku fara karban fansa sai Allah ya ce turiduna aradad dunya ku kuna nufin karbar wata kadara ta rayuwar duniya da fansa da za ku karba wallahu Allah kuma yuridul akhirah yana nufin ku daga addinin sa addinin da shi ake samun lahira wallahu Allah azizun mabuwaye ne hakimun Allah gwani ne sai Allah ya ce
laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum azabun azim
Allah ya ce laula kitabun in ba dan wani hukunci ba ma min Allah daga Allah sabaka da ya gabata tun a baya Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta muku karban ganima ya halatta muku cin ganima kuma Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai shawara da mutananka in ba dan wancan hukunci da Allah ya yi a baya ba wallahi lamassakum da ya shafe ku fi ma akaskum cikin abin da kuka karban nan kinan mai Allah baya san wannan abin da kuka karba ba shi Allah yake so ku yi ba da ya shafe ku cikin abin da kuka karba azabun azim azaba wacce take mai girma to amma kuma Allah ya shar'anta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni an taimake ni da abubuwa guda biyar wanda ba a taimaki wani annabi kani buge ba nusurtu birrubi annabi yace ni an taimake ni da cusa tsoro a zukatan kafirai masiratu shahri tsawon tafiyar wata daya kafin na isa gurin kafirai za su tsoruta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa uhillat liyal ganai kuma ni an halatta min ganima wacce ba halatta a wani ba to tunda Allah ya dama ya halatta masa an yadda a karba shikenan sannan kuma dama Allah ya gaya wa manzon Allah wa shawurhum fil amri kai shawara da sahabbanka cikin duk wani al'amari da zaka wanke fa iza azamta in ka himmantu zaka yanke hukunci fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ka yanke hukuncin da zaka yanke tunda ubangiji ya wance hukuncin a baya sai Allah ya ce in ba dan wance hukuncin ba wannan abin da kuka karba din da wata azaba ta shafe ku wacce take mai girma sai Allah ya ce
fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullah inna Allaha ghafurur rahim
sai Allah ya ce fakulu dan haka ku ci mimma ghanimtum da abin da kuka samu na ganima daga kafirai ku ci halalan halal ne tsayiban mai dadi mai tsarki babu zargi akan ku kinan karbar da suka yi sai Allah kuma ya nuna cewa babu wani zargi tunda an halatta musu su karba kuma karban ya haifar da alkhairi mai tsarimi kaga Abbas ba ya musulunta ba mutum nawa ne ciki waɗanda aka karba fansar waɗanda sun zo sun me sun musulunta ko Umar bin Wahabi kaga ya biyo dansa da cewa zai zo ya karba dansa dalilin yabo ya kashe manzon Allah amma ya fake da karban dansa daga cikin waɗanda aka kama su a Badar dalilin musulunci sa kenan wanda mai adawa ne ga musulunci da manzon Allah adawa mai tsananin karfi amma ya goya musulunta Talhatu bin Uthman shi ma daga baya Safwan bin Umayya duka waɗannan sun zo sun musulunta ko musuluncin su yayi mai ai kyau kaga su karban ya zama musu mai da an kashe su suna kafirai da yanzu suna wuta amma yanzu in ka kira sunan su sai ka ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su kinan karbar ta zama alkhairi daga dayawa ta haifar da alkhairi kuma ta sa musulunci ya samu tattalin arziki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa daula Allah ya ce wattaqullaha amma ku bi tsoron Allah ai ma'ana ku kiyaye hukunce-hukuncen addinin Allah ku kiyaye shari'o'insa da ya umarce ku da gunda ya hana ku ku tsare ku kiyaye inna Allaha lalle Allah gafurun Allah mai gafara ne kuma rahimun Allah mai jin kai ne ga bayinsa mun insha Allah anan zamu dakata wanda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hada mu cikin ladan sa abin da muke kuskure ko muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Ali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsohon ko sabon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai shugaban agajin bukatuwa Mala Aliyu ana cewa Allah ya masa rasuwa yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shugaban agajin bulkacewa Aliyu sarkin malam dada yana auren kanwar su malam Usman inna lillahi to jama'a kun ga rayuwa fa Aliyu rafiyarsa ranar juma'a mun yi sallah tare da shi a jiyare shi ya rako ni har sai da muka zo jikin marabin hotel din daidai wannan da zaka yi kwana shiga gidan marigayi dan yanka tagun Alhaji Umar Allah ji kansa ya gafarta masa tukunna ni na hau mashin shi kuma da wani suka tafi ya kawo hatsi na agaji ashe juma'a kuma ba za ta dawo mar ba ashe ya tafi barzo wani mawaki yana cewa almaradu la ta'ti bil maut rashin lafiya ba ta kawo mutuwa wasihhatu la tadfa'u al maut ita kuma lafiya ba ta tunkuɗe mutuwa wa kam min sahihin mata bila aib sai da yawa mai lafiya yana mutuwa ba tare da wani aibu ba wa kam min maridin asha zamanin ba'idin sai da yawa mai mara lafiya kuma wanda ake ganin kamar ka ce in ka taho daga asibiti za a zo a ce muku ya rasu sai ya warke kuma ya rayu zamani mai tsawo watakila ma ya aihu ya aiye jikoki kan lafiyar mu ta rude mu ka dauka an kana da lafiya ka tsira Allah ya ji kan Aliyu Allah ya gafarta masa Allah ya fe masa, Allah samu tuwa hutu ne a gare shi, Allah samu tuwa hutu ne a gare shi, Allah samu tuwa hutu ne a gare shi, Allah ya fe masa kurakuransa, Allah ji dunci bayansa. Kuma lalle a goban ne ta bukatar mu shirin zuwa jana'izarsa. Mun zo muka tashi muka ji lokacin da aka sa, tunda kusa ne bukatar mu halacci jana'izarsa, Allah ji kansa ya gafarta masa. Gobe mun sa wa'azi saboda ranar Asabar, insha Allah akwai wa'azi a garin Jadori, wa'azin Jange Dure, wa'azi da ake dan Fulani, wadda da muka sani kungiyar Jama'atul Zalalah Bida Kamata Sunna yanzu ta yi kwamiti da yake shiga rigage, saboda duk wata fitina, duk wani abu mara daɗi da ake so a shigo da shi ƙasar nan yanzu ta'addanci ko waye, mafiya yawan waɗanda ake amfani da su a rinjaye su ‘yan uwanmu Fulani. Saboda jahilcin rashin karatu, mutum yana jeji baya karatu baya komai, ga rashin tsoro duk abin da ka sa shi zai. Ƙungiya ta sa ana shiga rigage, kwamitoci har kudancin Najeriya ana shiga rigage ana yin wazi don a faɗakar da ‘yan uwanmu Fulani da dukkan makiyaya masu zaman jeji. Insha Allah irin wannan wazi za a yi shi na jihar Bauchi ranar Asabar ɗin a garin Jadori a ƙaramar hukumar Gamawa. Gobe mu kuma muna da shi a nan da daddare nan jikin Ummul Qura gidansu Abdulsalam. Insha Allah duk wanda ya je Ummul Qura zai jiyo gurin da ake yin wa'azi din da izinin Allah. Sannan insha Allah akwai rundunar agaji za su yi tafiya gobe zuwa garin Magama ko kuma garin Gumau domin yin rahazan na training kafin kamfin na jiha. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya kai su lafiya da su lafiya, kuma Allah ba mu yanayin yadda za su tafi din. Bayan Allah motar mu tana ajiye, amma gwargwadon yadda za a san mu ta tafi din, akwai bayan Allah da suka yi hoɓɓasa, muna roƙon Ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya ɗora musu akan mizani. Allah madaukakin sarki kuma ya ƙara mana irinsu, Allah ya madaukakin biya musu buƙatunsu ya tsare su daga dukkan fitina da dukkan sharri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali. Oke, akwai kuma gayyatar ɗaurin aure mai girma sarkin Kajawai. Insha Allah akwai ɗa yaro daga cikin yaran gidansa wanda zai aure ranar Asabar, ranar 22 ga watan Nuwamba. Gobe 21 ran Asabar 22 insha Allah. Wannan aure za a yi shi a BSDP Quarters, can hanyar mu sauke nan. BSDP Quarters mun fi sani da Quarters ɗin gidan gona ko? To anan za a ɗaura insha Allah da misalin ƙarfe 11 na safiya. Muna fatan Allah ya sanya alkhairi a wannan aure. Allah madaukakin sarki ya ba waɗannan ma'aurata guda biyu da za a ɗaura aurensu a ran Asabar zama na alkhairi da zuriya ta alkhairi. Allah ya raba su da fitina kuma ya raba su da mummunan zuriya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma antal haqq wa dikal haqq. Na'am. Na'am. Sannan kuma kamar da aka saba akan dan nemi taimako saboda in an zo babu nefa sai a samu a generator. Kamar yadda yanzu ma daf da za a fara karatun nan sai da aka sayo mai taimaka fi sabilillahi in tansurullahi yansurkum wa sabilaka damakum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. اللهم أنت الحق وحدك الحق لا إله إلا أنت.